To jama'a barkanku da wuni barka da zuwa ga shirin sashen wasannin murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61 a jihurar Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke Niamey a mita 102.5 zangon FM da kuma a gidajen radio amfani da fara da Sarauniya da Numa da Delo da Niya Birnin Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com da sashenhausa.com To jama'a mun ji dadi matuƙa da Allah ya ba ku ikon cafa wannan tashar tamu a yanzu ne Ali Mustafa Sakuto muka dawo ta da Maryam Dauda mu kawo muku shirin na ƙarshe a yau bayan mun gama ba ku labaran duniya za mu yi shimfiɗa da wani abin da ya faru a Bauchi wanda yake da alaka da rikicin Fulani da manoma da ma'aikatan tsaro wanda kuma bayan sa ne za mu so mu ji kuna ku ra'ayi kan wannan lamarin ga dandano daga taron da aka yi kan lamarin
waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikin mu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko ɗan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta
mutanen mu halin da suke ciki su ake wasata su ake shutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi
ya za a yi a ce mutum ba ko ya shigo amma babu sani da kashi ko hakimi ko kuma arɗo
to wannan shine shimfiɗa da nace za mu yi da rahoton da za mu so bayan su mu ji ra'ayinku kan abin da yake janyo rigingimu da Fulani da manoma da sauransu da kuma yadda za a samu maslaha a kansu kuma Murtala na tafi da wasanni a takaice daga Najeriya amma duka sai bayan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban ƙasa. Amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi. Michael Ryan, shugaban wakilan tarayyar ta Turai a kan zaben Rwanda, ya yi magana da 'yan jarida a Kigali yau Alhamis. Kwana ɗaya bayan da wata mata 'yar shekaru 35 da haihuwa, wadda aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci Kagame a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan Agusta muna da shugaba wanda ke da hujjojin da zai nuna wa jama'a na ayyukan da yayi kuma ga 'yan takarar da dole su ma su gabatar da hujjojinsu ba a taba gwada su ba don haka ya zama dole su gabatar da kansu a cewar Mr. Ryan Kagame ya shugabanci ƙasar Rwanda na tsawon shekaru 23 kuma an san kokarin da ya yi wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 wanda ya kashe kusan mutane 800,000. A jiya Laraba ne da Yan Rigara ta sanar da cewa za ta kara da Kagame a zaben da za a yi. Ita ce mace ta farko da ta sanar da tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa.
To kamfanin dillancin labaran kasar Koriya ta Arewa kuma wata sanarwa ce fito da ita ta sukar labirin kasar China kai tsaye wadda ba a saba gani ba yana bada misali da kalaman da kamfanin dillancin labaran kasar China din suka yi yana kuma gargadin cewa kada kasar ta China ta kura hakurin mutanen Koriya ta Arewa din kamata ya China ta yi nazarin abin da ka iya biyo bayan gangancin kokarin lalata dangantakar ta da ke tsakaninta da Koriya ta Arewa a cewar sanarwar da kamfanin dillancin labaran Koriya din ya fitar jiya Laraba Sarwa ta ce kiran da China ta yi akan Koriya ta Arewa da cewa wai ta yi watsi da shirinta na makaman nukiliya ya wuce gona da iri kuma ya sabawa ka'idojin ita Koriya din. China dai ta yi wannan kalaman ne a cikin jaridar Global Times ta kasar ta a yau Alhamis. Jaridar ta kara da cewa China ba za ta yarda Koriya ta Arewa ta lalata mata bakin iyaka da ayyukan makaman nata ba.
Amurka za ta kawo ƙasashe ƙawayenta da ke kudu maso gabashin yankin Asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga Amurka, wato ƙaruwar barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. A lokacin da ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN za su gana yau Alhamis a birnin Washington. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka na roƙon ƙasashe na kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa. Wani jami'in kuma ya faɗa wa muryar Amurka cewa yayin da aka samu nasara dangane da ƙarin sa ido wajen takawa Koriya ta Arewa burki akan munanan ayyukanta akwai buƙatar a ƙara ƙaimi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ƴan takarar shugabancin ƙasar Faransa kuma Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun tafka muhawara mai zafi wadda aka nuna a gidan talabijin ɗin Faransa ɗin jiya Laraba ƴan kwanaki kaɗan kafin a zaben gama gari na wannan ƙasar. Ms. Le Pen dai ta bayyana abokin adawar nata a matsayin riƙaƙƙen ɗan jari hujja wanda ke da rauni wajen yaƙi da ta'addanci, yayin da shi ko Marine ɗin wato a matsayin maƙaryaciya mai tsatsauran ra'ayi ya kira ta. A jawabinta na farko lokacin muhawarar da Le Pen ta kira shi tsohon ministan harkokin tattalin arzikin a matsayin ɗan takara ne mai ra'ayin kowa ya abin da yake so. Rashin ayyuka a ƙasar ta Faransa dai suna cikin abubuwan da ƴan takara suka tattauna. Macron ya yi kira a kan sauƙaƙa ƙa'idojin gwamnati da na ƙanana da kuma matsakaitan sana'o'i, ita kuma Le Pen ɗin ta yi alƙawarin za ta ƙara haraji ne a kan kayayyakin kamfanonin ƙasashen ƙetare. To mun cillo muku labaran duniya ne daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahoton da zamu yi shimfiɗa da shi kan yawan tashi-tashi hankulan da kan ɓarke na Fulani da manoma da sauransu, wanda bayan shi rahoton zamu buɗe layinmu na waya domin mu ji naku ra'ayi kan lamarin. Shi dai rahoton namu na yau ya biyo ne bayan labarin da aka bada cewa gungun wasu mutane ɗaruruwa kan babura sun dano zuwa cikin garin Bauchin Yakubu domin su tada hatsaniya, wanda aka sani ka wato aka kira taron hukumar 'yan sanda da sauran wanda abin ya shafa.
Bayan kammala taron ne, sai na tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda Garau Baba Umar domin ƙarin haske.
Dalilin wannan taro, mun lura wasu mutane ne suka shigo cikin Bauchi, an ce sun kai wajen 1,000 suna a kan masu shuka mashin wajen guda 500, suna nema su tayar da hankali, suna zuwa gida-gida suna kama mutane suna kace su. To shi ne sai na kira Fulani su shugabanninsu su zo su gaya mana su waye waɗannan mutanen, kuma meye ya kamata mu yi domin mu haɗa kanmu gabaki ɗaya mu samu zaman lafiya tsakanin Fulani da makiyaya da sauran mutane da masu goyon aiki gona.
Akwai batun nan da su suka ce sai ka ga an kama wanda ake zargi da ko fashi ko kuma satan mutane, amma ba a kwanaki kaɗan sai ka ga mutumin na saki shi.
To kamar yadda ka sani ne, mu ɗan sanda aikinmu mai bincike, idan mun yi bincike mun kama ka da laifi mu kai ka kotu. Ba mu ne muke shari'a ba. Na kai ƙara, na yi complain, na yi ƙara akan abubuwan da ke faruwa, kuma sun ce za su duba. Saboda waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikinmu suke, kuma an ce har akwai da ma'aikata. Ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry ɗin ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta ko masu wani mukami, su ne suke sa hannu. To duk waɗannan za mu yi maganinsu.
Alhaji Ahmed shi ne sakataren ƙungiyar Mietti Allah Cattle Breeders, na daga cikin waɗanda suka halarci taron. Ga abin da ya shaida mini.
Abin da muka fahimci shi ne sha'anin tsaro ya taɓarɓare, kuma bisa waɗansu dalilai akasari akwai membobinmu da yawa a ciki. To wanda mun jima muna da yaki akan yadda za a rage wannan tabarbarewan tsaron, a fahimtar da mutanenmu halin da suke ciki, su ake wasata, su ake cutarwa duk abin da ya tashi, kuma su ma suna yi. Saboda haka da kwamishinan 'yan sanda ya kirawa wannan taro, mun ga cewa lallai ne dole mu bada hukumar tsaro, jami'o'in tsaro duka na kowane bangare domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya, kuma Fulani mu sun samu hanyar yin walwala a dukkan jihar nan.
An ce kuna yin gaban kanku kansa a kashin ma mutane a cikin bala.
Ya san a duk wata al'umma da ka samu zaka samu bata gari da kuma mutanen kirki. Babu wata kungiya da za ta yi buga kirji cewa ita tana cikin sa wata security wanda ba tare da haɗin gwamnati. Mu masu biyayya ga security ne kuma muna aiki hand down, saboda haka wayannan da ake magana mu ba mu san su ba, ba ma goyon ba su kuma ba za mu goyi ba su.
Sarkin Fulanin garin Buzaye Alhaji Muhammad Hussein shine shugaban kungiyar Fulanin Kautar Hore, ya halarci taron ya gabatar da korafi kamar haka.
Korafin da muke da shi, na ɗaya muka ce wannan abun waɗanda suke shigo wannan ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu sani da kashi ko hakimi ko kuma argo. So sai ya sa muka ce to saboda haka a taimaka a fitar da kowane abu a cikin duhu. Ya kamata masu anguwanni da dakashi da hakime su dinga kawo rahoto a tantance mutum kafin ya shigo kafin ya sauke shi.
Abdulwahab Muhammad Nura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaishe ka Abdulrahab, to kamar yadda nace wannan shimfiɗa da muka yi kenan da rahoton da za mu so jin ra'ayoyinku a kai dangane da rigingimin da kan barke tsakanin Fulani da makiyaya da manoma da sauransu da kuma yadda za a shawo kansu. Amma kafin ku fara mana magana, bari mu ji wannan. To sai mu ba ku hakuri da dan kidan da muka so mu kawo muku kafin mu fara daukan wayoyin naku bai samu ba, dan haka yanzu kai tsaye zamu je ga daukan wayoyin naku.
2655 domin a bayyana ra'ayi. 2052 2055 2655.
To ina fatar an ji lambar da kyau, wato alamar tarawa 1-2-2, ina zuwa tukuna 2-2-2-2-5-2-6-5-5 ita ce lambar. To bari mu share fage daga Benin. Wa yake kira mu daga Benin ne? Hello? Wa yake kan layi daga Benin? Ina jin ka, alaika salamu, wani ne? Baka ji mu ne? Hello? 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 To, wanda ya kira mu daga Benin, watakila baka ji mu, mun muna jin ka, in ka samu dama sai ka sake gwada layin nan, ka sake gwada mu, ka ji. Ban sani ba ko Benin din cikin Najeriya ce ko kuma Benin din Jamhuriyar Benin ban ce. Amma dai yanzu bari mu je Kaduna mu ji kiran mu na gaba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yalla bai barka da dare, barka da aiki.
Barka da dare, wani ne?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Malam Musa, mu je mera in ka game da maganar nan da muke ta Fulani da makiyaya da sauransu.
To gaskiya abin yana bani mamaki, kuma ni ina ganin Malam Ali Mustafa idan muka dauki irin wannan matsalolin, gaskiya kamar sai yanga kamar akwai da suke hada diga suna kawo irin wannan domin a samu irin wannan matsala. Dan idan muka dauka makiyayi da manomi, mutane ne wanda suke suna zaman lafiya, suna tare a kodi yaushe, amma sai kaga ana kawo irin wasu abubuwa, muka samu wasu matsalolin da wasu ba yan Najeriya bane, zaka sun shigo suna haddasa fitina tsakanin makiyayi da Fulani.
Amma Alhaji Musa, da kace kila ko su da suka yi haka, me ribar da za su samu a cikin sun hada irin wannan rigima?
Eh, to abin da yake samu damun gaskiya al'amari, ana samun a siyasantar da irin wannan al'amari, domin wasu suna samun wani riba a ƙarƙashin irin wannan.
To mun gode Alhaji Musa a Kaduna. Bari mu je Kwara. Waye da Kwara yake kira? Hello? Wa yake kira mu daga Kwara? Na'am? Ba na je, kamar wani yana cikin kasuwa na ƙoƙari ya yi mana magana. To bari mu bar Kwara mu je Kaduna mu gani. Mai Kwara, in ka je ka sake gwada mu. Wa yake kira a Kaduna yanzu?
Ala Aliyu Saban Sokoto, barka da lafiya.
Barka da daddare, wani ne?
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarihin Najeriya.
Tuma da Murtala, barka da daddare. Me ye ra'ayinka game da wannan batu da muke yau?
To ra'ayina da shawaran da za mu ba masu ƙasa shi ne, to abubuwan nan da kullum kamar ya lafa su ƙara tasowa, kuma su ya kamata a ce domin suna magana da manoma sun shiga sun fi filayensu ne na Burtali aka sun mai da shi gona. To kaga tun kwanaki ake ta magana ba, yana ya kamata a ce manya-manyan jami'in gwamnati na wanda alhakin shi ne ministan da fannin shi ne, a ce an fara bude musu hanyar wucewarsu. Su kuma Fulani su fahimci cewa fa kusan mu a arewa fa rabinmu duk Fulani ne fa, kar su ji muna Hausa, dukkan yan uwansu Fulani ne, sai dai kila wasu suna ƙauye ne suna.
Amma Malam Murtala, kamar a cikin rahoton da muka kawo daga Bauchi, kaji shi kwamishin yan sanda yana cewa akwai masu laifi cikin abin nan, har da su kansu yan sanda da sarakuna da waye, ka yarda da haka?
zan yadda da haka saboda kowa da ya tsaya ya aikin shi Malam Aliyu Mustafa ai da haka ba zai faru ba. In dan sanda ne dole za a ba shi report kila wasu kuwa kuya su ga me kai rahoton nan da wuri ya kama sai a ji a dakila abun kasun a yanzu ya faru.
To mun gode Malam Murtala. To daga Kaduna bari mu shiga Funtuwa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Alhaji Aliyu sunana Usman Manuka mai rorot Funtuwa.
To Malam Usman barka da yamma. Me kai me kake ji game da wannan al'amari?
To Alhaji Aliyu da farko dai gaskiya akwai dai laifin mahukunta a kasan nan.
Masha, me ya faru Funtuwa? Malam Usman in ka samu layin ka ya tsinke ya sauri kafin mu gama ka sake gwada mu. Bari mu je zafar kafin mu sake samun kira daga wurin Malam Usman a Funtuwa. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wani ne?
Alhaji Sani ne daga Talatin Mafura Lokal Gamma.
Alhaji Sani barka da yamma. Me za ka ce mana game da wannan
laifi? Shawara da nan baiwa ni shi ne don Allah hukumar Najeriya ta kula da iyakoki na Najeriya. Baki ne ki shigowa suna yi mana wannan ta'adi don mu Fulani mu ƴan uwanmu ne. Yan kuwan jina muke da mu da su. Su san da su irin waɗannan abubuwa ba sai da baƙi na shigo mana.
Amma Alhaji Sani dole mu ɗauka cewa kafin baƙin su shigo muka muna da matsalolin na a cikin Najeriya.
Ai matsalolin mu ba su yi burtula da gonaki da muka nuno ne muka tattare masu ba shi an matsalolin mu tun fari.
Sai
an matsalolin mu. Kuma hukuma ta kula da wannan.
Kasan
ya kamata ta yi musu da burtolo.
Kasan da sani akwai ma cewa sai bango ya tsage kadangare ka samu wurin da ya shiga. Wataƙila ganin muna da wannan matsalolin ne wasu suka samu guri suka ratsu suka shigo ko?
Haka ne gaskiya haka ne. To amma ya kamata lalle kuma muna roƙon don Allah su hukuma ta dawo ta dubi daraja sarakuna da sauran wakilanta.
To mun gode Alhaji Sani. To bari mu je Borno, jihar Borno. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Kana magana da Abdullahi.
To Malam Abdullahi ya kake ne a
jihar Borno, Najeriya.
To me ya ra'ayinka game da wannan magana da muke ta Fulani da muke yi da rikitan su? Mana Abdullahi akwai wani abu a kusa gare ka mai ƙara ko rediyon ka ko wani abu ka kai kashe mana shi? Yawwa kashe shi. To kake cewa me ra'ayinka tukuna game da wannan matsalar ne? Ƙara kashe abun nan bai kaso ba ƙara kashe shi. Yawwa kace me game da wannan matsalar?
Yau nace ana magana Mariyam wajen me nake
yau. To bari mu je Kano daga Borno. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To
barka da yanki.
Barka da wane ne?
Alhamdulillah ni Musa ne mai Habibu daga Kano amma kuma da Kano.
To Alhaji Musa barka da dare. Me ya kake ganin za a da wannan matsalar rigingimin mutanen nan? Wallahi mun
hudu mun kaman yadda shi kwamishinan yake magana. Hakika akwai abubuwa daga cikin abubuwan yin wannan shugabanni musamman wanda ya fara da fari amma abin da kamata ya ce baki idan ba ku zai shigo haka da cikin lokacin gwamnati maka sani ba ku ba zai fara shigowa da riya sauke shi sai ne unguwa ya sani ne unguwa ya sanar da gacin sa sannan ake sauka sai muna da bako kala ko a gidan wani zai sauka mai gidan ba zai sauke shi ba sai ya zo ya gaya wa mai unguwa muna da bako kala kala kaga mutum da muka saki wannan layi to za ka muke samun matsaloli irin wannan masu yawa wallah.
To amma Alhaji Musa baka jin cewa yanzu kila saboda tarin yawan mutane da ake samu shi yasa wata kila koda wasu sun shigo sai su rikide cikin jama'a ba ma sanin sun shigo
gaskiya amma duk da haka ana da kungiyoyi kuma yanzu da yawa isa akan da kada muna da kungiyoyi yanzu da yawa wanda suke za su iya zuwa in mutum ya zo a kai ba da kungiya ko ya kara zuwa kungiya to yan kungiyan uban za su zuwa su tsayawa shi ainihin wannan ne unguwa ko ku daga cikin.
Mun gode Alhaji Musa a Kano. Bari mu je dandalin Fulani sosai a Yola. Wa yake kira mu daga Yola?
Malam Musa ne yake magana daga Yola.
Malam Musa, kana lafiya?
Na. Lafiya alhamdulillah.
To, an ce mai daki shi san inda dakin shi yake ruwa. Ya kuke ji game da wannan matsala?
Wato wannan babbar matsala tana faruwa ne daga bangaren ma'aikata.
To, ma'aikatan gwamnati?
Saboda tautari. Ma'aikatan gwamnati. sautari idan aka yi wa Fulani barna suka rubuto su kawo kukansu ga hukuma. Ba su ke ba su duba irin wannan ta sha faruwa. Su ma'aikata ba sa ɗaukan mataki kai tsaye. Sai yayin da abin ya ta'azzara tukunna za su gosu sai za ta ɗauki mataki. Misali akwai abin da ya faru a farkon wannan shekarar a ƙaramar hukumar Jamta. Mutane da dama, Fulani da dama sun rubuto wasiƙa daban-daban, amma su hukuma ba ta ɗau mataki ba sai da abin ya fakara tukunna har ta kai ga zub da jini. Tukunna su mahukunta suka shiga tsakani. To kaga wannan sakaci ne daga ɓangaren jami'an tsaro. Inda a ce jami'an tsaro duk lokacin da aka kawo musu kuka kai tsaye za su bi sawun wannan magana. Ba za ta kai ga zub da jini irin wannan ba.
To Madalla Malam Musa, bari mu cilla zuwa jihar Niger. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salamu. Kuna magana da yawancin wula a Kimba mai godiya.
To me ra'ayinka kai game da wannan matsala ta ko kuma likitan Fulani da manoma da muke yaya da sauransu?
To gaskiya ne ra'ayina kamar wannan mai magana da ya gama da akwai laifin hukuma kai. Saboda idan da Allah ya saki za a ware ma manoma wurin noma da ban su kuma kiyaya. A ware musu wurin kiwo to insha Allah za a samu sauƙin haka.
To Madalla, to jama'a iya cikin yawan kiran da zamu dauka kenan dangane da wannan matsala, sai kuma gobe mu damu ku da wani. To Madalla, yanzu karfe 5:08 na la'asari a Washington DC. Bari na haɗa ku da Murtala Farukun Sanyi ne ka muku wasanni a takaice.
An yi aikin tiyata ga tsohon kaftin ɗin Najeriya mai tsaron gida Vincent Inyama sakamakon mummunar raunin da ya samu a gwiwar kafarsa. Wannan lamari ya sa ɗan wasan da ke takale da ƙungiyar Lille ta ƙasar Faransa ba zai iya koma buga wasa ba a ƙarshen wannan kakar wasannin. Inyama ya sami raunin ne sa'ad da ƙungiyarsa take karawa da Rennes, inda ta sha kashi da ci 2 da nema. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Frank Passy ya tabbatar da cewa Inyama ɗan shekaru 34 ba zai ƙara takale da ba a sauran kakar wasanni ta bana. Ya buga ƙungiyar ta Lille wasanni har sau 32 a wannan kakar wasannin, inda aka zura masa kwallaye 40 tare da wasanni 8 da ba a zura masa kwallo ko ɗaya ba. Lille tana ta 11 ne a teburin babbar gasar League ta ƙasar Faransa, inda kuma a ranar Lahadi mai zuwa za su karɓi bakuncin Metz. A ƙasar Spain, kaftin ɗin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid Sergio Ramos ya ce an hana su shi da sauran 'yan ƙungiyar damar taya murna wa ɗaya daga cikinsu Cristiano Ronaldo bayan da suka yi galaba akan Atletico Madrid a wasan farko ta matakin kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun Turai. Ronaldo ɗan ƙasar Portugal ya ƙara kafa tarihi bayan da ya jefa kwallaye 3 da suka baiwa ƙungiyar nasara. Ramos ya ce a daidai lokacin da suke kokarin soma tayar Ronaldo murna bayan kammala wasan, sai kai hukumomi suka kira shi domin masa gwajin kwayoyi irin na yau da kullum. Ya ce an tilastawa Ronaldo zuwa gwajin kwayoyin ne, lamarin da ya sa abokan wasansa ba su gan shi ba. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Everton ta Ingila Ronald Koeman ya jaddada cewa zai yadda kwantaraginsa na tsawon shekaru 3, duk da cewar yana da burin shugabantar ƙungiyar Barcelona. Wannan ne shekara ta farko na kwantaragin nasa a Everton. To amma Koeman ɗan shekaru 54 ya faɗa a wata jaridar ƙasar Spain cewa yana da burin horar da 'yan wasan Barcelona. To amma kuma a yau Alhamis ya ce ba damar ya bar ƙungiyar ta Everton kafin ƙarewar kwantaraginsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da yake jawabi a gaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Amurka, Admiral Harry Harris, kwamandan dakarun Amurka na yankin Pacific, ya kira ƙasar Koriya ta Arewa a matsayin ƙasar da take yi wa tsaron Amurka da ƙawayenta barazana a yankin Indonesia da Asia na Pacific.
The only nation to have tested nuclear devices in this century, North Korea has vigorously pursued an aggressive weapons test schedule.
Yana mai cewa ƙasa ɗaya tilo da ta yi gwajin makamayin nukiliya a wannan ƙarni ita ce Koriya ta Arewa, kuma ba da sassauci ba ta ci gaba da gwajin harbin rokoki fiye da sau 60 a cikin 'yan shekarun nan. Irin waɗannan gwaje-gwajen sun haɗa da wanda bai yi nasara ba ranar 16 ga watan Afrilu. Bacin haka, Koreya ta Arewa ta ci gaba da yiwa Amurka babatu tare da kawayenta. Takalata-kalan da kasar take yi ya sa shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin sake duba manufar Amurka dangane da kasar Koreya ta Arewa yayin da ya kama mulki a watan Janairu. Sabili da karuwar barazanar da kasar take yi, lokaci yayi da ya kamata a ƙara yi wa kasar Koreya ta Arewa matsin lamba domin ta yi watsi da wannan muguwar hanyar halaka, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a jawabin da ya yi wa taron hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya.
I urge this council to act before North Korea does. We must work together to adopt a new approach and impose increased diplomatic and economic.
Yace ina gargadin wannan majalisar ta dauki matakan gaggawa kafin Koreya ta Arewa ta yi wani abu. Dole ne mu yi aiki tare. Mu dauki wata sabuwar hanya ƙara matsa lambar diplomasiya da na tattalin arziki kan gwamnatin Koreya ta Arewa. Secretary Tillerson ya gabatar wa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya shiri iri uku da yake son a dauka kan wannan kasar. Ya yi kira a yi amfani da kudurorin da a da can aka tsayar a kan kasar da dakatar da ko kuma rage dangantakar diplomasiya da kuma mayar da Koreya ta Arewa saniyar ware a harkokin kuɗi. Haka kuma a hirar da ya yi da tashar talabijin ta Fox News, Secretary Tillerson ya yi bayani cewa China, wadda babbar kasar da ke cinikayya da Koreya ta Arewa ce, na da rawar da za ta taka a wannan lamarin.
We know that China is in communications with the regime in Pyongyang. They confirmed to us that they had requested the regime conduct no further new.
Yace mun san China tana tattaunawa da mahukuntan Koreya ta Arewa. Sun kuma tabbatar mana cewa sun faɗa masu su daina gwajin makamai. A ƙashin gaskiya, gwamnatin China ta shaidawa mahukuntan Koreya ta Arewa cewa idan sun ƙara gwajin makamai, China za ta kakkaba mata takunkumi da kanta. Ba nufin mu bane a soya shugabancin gwamnatin kasar kamar yadda Secretary Tillerson ya shaidawa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma yi wa al'ummar Koreya ta Arewa barazana ta tada rudani a yankin Asiyar Pacific. To sai dai Secretary Tillerson ya kara da cewa za a mara wa matakan diplomasiya da na tattalin arziki da aniyar yin amfani da ƙarfin soji idan ta kama a yi hakan. A cewar Secretary Tillerson, mun fi son a daidaita wannan matsala cikin ruwan sanyi, amma fa a shirye muke mu kare kanmu da ƙawayenmu daga takale-takalen Koreya ta Arewa. Sharhi Murai Amurka kenan da ya bane ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, to a gurguje bari mai da ku gurin Maryam ta baku labari a takaice.
Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban ƙasa, amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi. Michael Ryan, shugaban wakilan tarayyar ta Turai a kan zaben Rwanda, ya yi magana da 'yan jarida a Kigali yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da wata mata 'yar shekaru 35 da haihuwa da aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci Kagame a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan Agusta.
To a gaishe ki Maryam, jama'a abin da ya sauke kenan a shirinmu na wannan lokaci. Kafin mu tafi, bari mu taya wakilinmu na kudancin Najeriya Lamido Abubakar Sakkwato murnar samun sabuwar amarya domin ya samu sabuwar ya yau din da aka haifa masa. Allah ya raya ta. A madadin Maryam da Saida da Cedric da Aliyu Mustapha Sakkwato, wani lafiya.